الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتثبت على الله تبارك وتعالى دوكم لدنجينيه maman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 25 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma shi daga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 21 a bangaren lissafi suratul anbiya kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
wallan kamar wai in a ce mutum yana sai da wani abu kuma lokacin yana sai da wani ga iya farashin shi don sai kuɗi ya karu yana iya ƙara kuɗin ko kuma a farashin shi ya dace sai ya
wai misali kai ne kake sayar da kaya kayan kuma sun yi tsada a yanzu kana iya ƙara farashi ko baya halatta ka ƙara ko da kaya ba su tashi ba kana iya ƙara farashi kuma kana iya karya farashi kayanka wanda ka sayo mallakarka kai za ka ma kayanka farashi iyayen da ka ga ya dace in ma ka yi farashi wanda yake mai tsada ko ka yi farashi wanda yake mai rangwame illa kasancewar shari'a ta kwadaitar da mumini idan zai sayar da kayan sai ya sayar da su da rangwame domin sayar da kaya da rangwame akwai albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake sakawa a cikin kayan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a manzo Allah yayi addu'a Allah ya ji kan mutumin da idan zai sayar da kayan sa zai sayar da su da rangwame in zai saya da rangwame idan an biyo shi bashi zai biya bashi da rangwame ma'ana zai cika ma masu haƙƙi haƙƙinsu in shi ya biyo to zai biyo bashi da rangwame ma'ana ba zai tilasa ba yana ce ya ce dole sai an bashi abinda aka bashi zai karba abinda ya rage kuma zai yi haƙuri har akai lokacin da aka samu na'am baya halatta wannan hula da suke sawa da ita da ƙarin gashi da ake sawa na mashi gaba ɗaya hukuncin su dai baya halatta an gane ku kamar misali wai hula ta kitso da mata suke sawa kwata-kwata baya halatta domin matsayin ƙarin gashi ne ƙarin gashi ku haramu ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi la'anta yana faɗa la'anallahu alwasilata walmustawsila Allah ya la'anci macen da take ƙara ma wata gashi da wadda ta nema a ƙara mata ko kuma tuntuna Allah ya la'anci macen da take ƙara ma wata gashi da ita wadda ta nema a ƙara mata in ma ya zamanto jumla ce ne shadiya ma'ana addu'a ce manzon Allah yake Allah ya tsine ma wadda take ƙara ma wata gashi da ita wadda ta nema a ƙara mata ko kuma jumla ce khabariya tuntuna labari ne yake ba mu tuntuna Allah ya la'anci duk matar da take ƙara ma wata gashi da wadda ta nema a ƙara mata na'am kamar ni wai bambancin farilla da wajibi a wajen jumhurin malamai farilla da wajibi ba su da bambanci dukkan su dai ne malaman hanafiya su ne sukan bambanta tsakanin farilla da wajibi in suka ce wajibi bai kai farilla ba amma jumhurin malamai malaman malikiya da malaman shafi'iyya da malaman hanabila da wajibi da farilla duka matsayinsu daya abu ne wanda Allah ya farlanta wanda in kai zaka samu sakamakon lada a kai shi in ka bari kuma ka cancanci hukuba ta Ubangiji subhanahu wataala kenan abinda in mutun ya aikata za a yabe shi kuma zai samu sakamakon lada a kai shi idan bai aikata ba za a zarge shi kuma ya cancanci a azabtar da shi wannan shine ake nufi da farilla kuma shine ake nufi da wajibi amma su malaman hanafiya sukan dan bambanta tsakankanin farilla da wajibi idan suka ce wajibi to abinda bai kai farilla ba dan haka shafa'i da wuturi suke daukar shi a matsayin cewa wajibi ne amma ba suna nufin cewa an gane ko ma'ana wai ya wuce matsayin sunna amma bai kai matsayin farilla ba domin salloli na lokaci biyar su ne farilla to abinda malamai suke tabbatarwa jumhurin malamai irin kamar su shafa'i da wuturi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna mai karfi su kadai suke bambanta tsakanin farilla da wajibi na'am
malam bayani akan cewa ai addinin musulunci da bayani bayani da bambanci mutum ya iya zaɓa ko wata hanya
kamar mi
bayani akan musulunci
eh
hanya ɗaya ne aka ce ko wata hanya mutum ya iya ɗauka da shi ne musulunci in dai suna kiran kansu musulmi
kamar ka kaddu
babu bambanci tsakanin mai sunna da kan musulunci
wai bayanin cewa wai duka musulunci hanya guda ne kana iya daukan duk hanyar da kaso in ma ka zama dan shi'a ko ka zamanto wato shine sufi ko ka zamanto misali wadanda ake kiransu yan tafsiri ko kuma ka zamanto ahlus sunna musulunci da yawa suke kai dangane zuwa gare shi suke su musulmi ne amma in ka kalli aikin su yayi hannun riga da karantarwa musulunci da yawa a yau a doren kasa wasu suna da awar musulmi ne alhali ku ba musulmi bane an gane ko in aka ce musulunci shine mai kawuya da shi da bi ga Allah subhanahu da yin da'a ga Allah subhanahu wataala da manzansa yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa ba a ganewa dole sai an koma alqur'ani da sunna in dai musulunci zaka yi musulunci gangariya to dole ne ya zamanto alqur'ani da sunna sune jagoranka duk abinda Allah ya shar'anta in ma a cikin alqur'ani ko a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zaka dauke shi a matsayin ibada duk abinda babu dalili a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kai maza ka watsar da shi bayan ka kada ka bata lokacinka ko ka aikata Allah ba zai karba ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ashe mana ka'ida man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddud duk wanda ya aikata aikin da babu umarnin mu a kansa manzon Allah yace za a watsar masa kuma maganar cewa duk inda kaga dama sai ka kama kai dai musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wannan al'umma tashi a hadisi ingantacce za ta kasu kashi 73 kashi 72 manzo Allah ya ce gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama illa kashi ɗaya ɗaya sahabbai suka zaburo suka ce ya rasulullahi wani kashin ne wanda zai tsira sai ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi abinda ni da sahabbai na muke kai a yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi akan me suke akan alqur'ani da sunna dan haka wanda ya bi alqur'ani da sunna shine musulmi na hakika wanda bai bi alqur'ani da sunna ko da yayi da awar musulunci to wannan da awace wanda take ta kariya in har musulmi ne cikakke dole ya maida alqur'ani da sunna sune jagoransa dan haka abubuwa ne yanzu misali idan ka kalla yan shi'a kafircinsu ya tabbata malamai sun kafirtar da su amma da awa suke cewa suke su musulmi ne har ma wannan daular su suna kiranta daula ce ta musulunci alhali ba daular musulunci bace daula ce wadda take shaytaniya ba musulunci ba suke ma abinda suke ma maguzancinsu na wancan lokaci daula farisiya wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka karye wannan daula a zamanin Sa'd ibn Abi Waqqas shi ya zai jagoranci wannan yaki wanda ake kiran shi ghazwatul qadisiyya. To duk famar da suke a yau wannan abin ketar wannan hikir din da yake cikin zuciyarsu shi da suke famar duk yanda za a yi sai sun maido wannan daula ta su ta maguzanci. Wallahi tallahi kar ka fahimci cewa musulunci suke ma ba musulunci ba suke, kuma duk abin da suke yaki ne suke da larabawa. Me yasa? Saboda larabawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka karye wannan daula, wanda wannan daula a wancan lokaci zaman kaman America take a doron ƙasa a yau. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, mu'minai a zamanin Umar suka karye wannan daula. To wannan abin shi ne suke fama maguzancin su, yaya za a yi su dawo da shi? To don haka za ka gane tafiyar su ɗaya da Yahudawa, da dukkan wasu Yahudawa da suke doron ƙasa, da su da America da sauran ƙasashen Turawa, duka tafiyar su ɗaya. Kuma kowa ya fahimci irin hayaniyar da take gudana a cikin irin wannan lokaci na a dalilin wasu da aka zartar musu da hukuncin kisa a Saudiya kusan mutum 40, wanda a cikin 40 din akwai wani malami daga cikin malaman Shi'a wanda kuma sun cancanci kisan ne aka kashe su. Dan kasar Saudiya ne, ba dan Iran bane, amma ga su sai zanga-zanga suke a duniya. Har ma wani shaidani la'antacce ministan harkokin waje na kasar Faransa ya fito yana wasu maganganun cewa duk wani tada zaune tsaye a cikin kasa ba a cikin duniya ba kowa yake kashi illa salafiya, musamman salafiya wai wahabiya su Saudiya da sauransu. Dan rena mutane, kuma ka dau ita Iran din da aka yi mukarana a cikin wannan shekara abinda ta kashe wanda ta zartar ma hukuncin kisa mutum 200. To su kuma Saudiya duka mutum 9 ne, su kuma mutum 200 suka kashe. Kuma a lissafi da aka yi a duk duniya babu waɗanda suke doka ta kisa kai tsaye bayan China sai Iran ita ce ta biyu. Ba ɗan ƙasarta ba ne ba a kashe, ɗan ƙasar Saudiya ne, amma saboda ɗan Shi'a ne, su sauran ba mutane ba ne? To don haka mutane ne waɗanda Allah ne yake ƙara bayyanar da su domin masu hankali su gane. Lallai ɗan Shi'a kafirai ne ba musulmi ba ne? Malamai suka tabbatar da kafircinsu, kuma nassi ne na Alkur'ani ya tabbatar da haka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 82, wanda aya ta 82 cikon bayani ne na aya ta 81 akan wata babbar ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bawansa Annabi Sulaiman alayhi salam, wanda kuma wannan ka'ida ce wanda duk lokacin da mutum ya bar abu saboda Allah, to Allah ya yi alkawalin canza masa abin da ya fi shi alkhairi. Za mu iske a cikin suratu Daud, ko mu ce suratu Salat. Annabi Sulaiman alayhi salam wani lokaci da yamma an bujiro masa wasu da dawakansa, ana bujiro da dawakansa yana gani suna wucewa. Ga su dawakai ne waɗanda ake kiransu as-safinat. Shi ne ya ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman ni'mal abdi innahu awwab idh urida alayhi bil ashi safinatul jiyad. As-safinat jam'i ne na safin, safina idan aka ce safina shine doki, lokacin da yake tsaye akan kafa uku ya dage daya, domin akwai kayatarwa game da haka. Al-jiyad dawakai waɗanda suke ingarmu, zababan dawakai. Waɗannan dawakai da ake bujirowa ga Annabi Sulaiman alayhi salam sai ya shagaltar da shi, bai sallaci sallah ta asar har sai da rana ta fada. Shine Ubangiji ta'ala yake hakaito mana, fa qala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mushrikai a ranar yakin Khandaq suka shagaltar da shi game da sallah ta asar sai da rana ta fada, Umar yazo yana la'antar su, yana zazzagin su, yace ya rasulullahi wallahi ban yi sallah ta asar, yace sai a yanzu gab da fadawar rana. Manzon Allah ya ce wallahi ana ma sallaituha. Manzon Allah ya ce wallahi ni ma ban sallace ta ba. Sai manzon Allah yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwaahum nara shagaluna an salati al-wusta salati al-asr. Wanda Allah yace Allah ya cika kabirin su da cikunan su wato da wuta domin sun shagaltar da mu game da sallah mafificiya ita ce sallah ta al-asr. To haka Annabi Sulaiman alaihi salam shagala da waɗannan dawakai suka mantar da shi game da yin sallah ta al-asr a lokaci har sai da rana ta fada. A lokacin nan Annabi Sulaiman alaihi salam sai ya ce urduha alai, yace ku dawo mun da dawaka. A dawo da su dai bayan daya, aka dawo da su fa qafika masham bi suki wal a'ana, ya hadi yana sarin kubrin dawakan da wuyan duka ya sare su. To shine a lokacin nan Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya masa kyauta kyautar da tafi abin da ya rasa. Ya sare waɗannan dawakai nashi gaba ɗayan su saboda Allah, ba dan komai ba saboda sun shagaltar da shi game da sallah ta al-asr. Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya canza masa, sai ya hure masa iska. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wali Sulaiman ar-riha asifatan, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka hure iska a sifatan wadda take mai tsananin tashi. An gane ku? Idan aka ce rihu na asif, ita ce guguwa kenan, wanda guguwa ta fi kowace iska wato tsanani, tsananin motsawa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wali Sulaiman ar-riha asifatan, mu ne muka hure iska wadda take mai tsananin wato tashi ga Annabi Sulaiman alaihi salam. Bi am tajri bi amrihi, Ubangiji ta'ala ya ce wannan iska tana gudana ne da umarninsa. In ya ce ta yi tafiya, tafiya ta yi, in ya ce ta tsaya, ta tsaya. Ubangiji ta'ala ya hure masa, shine ya ce tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakana fiha, izuwa kasar da muka yi albarka a cikinta, ita ce kasar Qudus. Ubangiji ta'ala ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimin, mun kasance masana game da dukkan komai, babu wani abu da yake boyuwa gare mu. In Annabi Sulaiman alaihi salam ya ga damar cewa ta yi sauri, ta yi sauri. In ya ga damar cewa ta yi tafiya a sannu, ta yi tafiya a sannu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa fa sakarna lahu riha tajri bi amrihi ruka'an haythu asab, ruka'an ma'ana iska wadda take tattausa kenan mai tafiya sannu-sannu. In ya ga damar ta yi tafiya sannu-sannu ta yi, in ya ga damar ta yi sauri, ta yi sauri. Kuma wannan iska da Allah ya hure masa, tafiyar safi tafiyar wata ne, tafiyar yamma tafiyar wata take. An gane ku? Misali, idan ka ɗauka daga ketowa alfijir zuwa gushewar rana lokacin azzahar, tafiyar wata guda take. Sannan daga azzahar zuwa fadawar rana tafiyar wata take. Idan ka ɗauka daga ketowa alfijir zuwa fadawar rana, wannan iska tafiyar wata biyu take. Kaga wani doki ne zai yi tafiyar wata biyu a cikin yini guda? To wannan ka'ida ce, duk lokacin da mutum ya bar abu saboda Allah, to Allah ya yi alkawarin zai canza masa abin da ya fi alkhairi. Kamar yadda ya gabata Annabi Ibrahim alaihi salam da ya ƙaurace ma mutanensa domin sun ƙi kaɗaita Ubangijinshi a cikin ibada, Allah sai ya canza masa da iyali waɗanda suke fiyayyu game da iyalinshi da ya baro. Allah ya ba shi ‘ya’ya, wato shi ne Ishaq da jikansa Yaqubu alaihi salam. Haka ya bar waccan ƙasa tashi saboda Allah. Ubangiji ta'ala sai ya canza masa ƙasa wadda take fiyayya, ita ce birnin Qudus. To shine anan Ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa wali Sulaiman ar-riha, wato mu ne muka hure ma Sulaiman alaihi salam iska a sifatan mai tsananin motsawa, tajri bi amrihi, wadda tana gudana da umarninsa, ila al-ardi allati barakana fiha, izuwa ƙasar da muka yi albarka a cikinta, ita ce ƙasar Qudus. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kunna bi kulli shay'in, wato mun zamanto game da dukkan komai alimina, wato masana ne, babu wani abu da yake boyuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai ya ce wa min ash-shayatin, mun hore masa daga cikin shaidanu mai yabo suna lahu, wanda ke nutso ga Annabi Sulaiman alaihi salam, yake nutso wato a ƙarƙashin teku domin fito masa da gwalagwalai. An gane ku? Allah ya hure masa shaytanu waɗanda za su yi nutso karkashin teku su fito masa da dukkan wasu gwalagwalai kayan ado, domin wato sarauniya ta birnin Saba lokacin da ta haɗa kyauta mai tsada ta aiko ma Annabi Sulaiman alaihi salam, ta aiko cewa Annabi Sulaiman alaihi salam ko zai karba. Annabi Sulaiman alaihi salam sai ya nuna mata cewa abin nan da ta aiko kyauta ba wani abin azo a gani ba ne ta yi. Me yasa? Saboda abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa kyauta ya hure masa ya fi alkhairi game da wannan abu da ta turo na kyauta. Ba kyautar ta ake bukata ba, a'a musulunta ake bukatar ta yi da ita da jama'atu ga Allah subhanahu wa ta'ala su gaskata manzansa. To shine a nan Ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa wa minash shayatini man yabusuna lahu, mun hore masa daga cikin shaydanu waɗanda suke masa nutso a ƙarƙashin teku domin fito masa da kayan kawa su ne gwalagwalai. Ubangiji ta a can kwasai Ubangiji ta'ala yake faɗa a can wash shayatina kullu banna'in wa gawwas, Ubangiji ta'ala yace mun hore masa shaydanu kullu banna'in dukkan wani wanda yake kwararre a wajen gini, duk wani wanda yake ya kure a wajen gini daga cikin shaydanu Allah yace mun hore ma Annabi Sulaiman, wa gawwas da wanda yake gwani a wajen nutso karkashin teku domin ya fito da gwalagwalai. Shine Ubangiji ta'ala yace wa ya'maluna amalan duna zalik, wato suna masa aiki wani aiki na daban duna zalika banda nutso a cikin teku kenan, duk wasu gine-gine su suke ma Annabi Sulaiman alaihi salam da kuma wasu abubuwa waɗanda suke na bukatu kamar yadda can Allah yake faɗa ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawab, sukan aikata ma Annabi Sulaiman alaihi salam ma yasha'u duk abin da yake so min mahariba wato na mihrab ma'ana musallatai, za su kawatar masa. Labazin maharib jam'i ne na mihrab ma'ana wurin ibada. Sai yace wata masila wato da gumaka, domin a shari'ar Annabi Sulaiman alaihi salam irin waɗannan hotuna da za a yi kamar na damun daji da sauransu wannan halaka ne, yana daga cikin ni'imar da Allah ya ma Annabi Sulaiman alaihi salam. Za a yi hotuna irin na dabobi da sauransu sune ake kira da tamasil, jam'unsa shine timsal, mufradinsa shine timsal. Wata masila sai yace wa shifani wato da akussa, lafazin jifan jam'i ne na jafna, idan aka ce jafna wato katan akushi kenan. Shine yace wajifani wato da manya-manyan akussa, kal jawab Ubangiji ta'ala yace kamar tabaku suke saboda girma. Akushi ne babba wanda jama'a daruruwa za su haɗu a kansa su ci abinci, yanda kasantarki haka yake. Ubangiji ta'ala sai yace wa kudurin rasiyat, wato da tukwane waɗanda suke matabbata akan ƙasa wanda ba a motsa su, sai dai in an gama abincin a kwashe abincin da yake ciki. Rasiyat waɗanda suke tabbatattu a cikin ƙasa. To wannan duka ni'ima ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma Annabi Sulaiman alaihi salam. Me yasa? Saboda ya bar wasu abubuwa saboda Ubangijinsa. Sai ya ce wa kunna lahum hafizin, wato mu mun kasance masu kiwo wato game da su shaydanin ba za su fita daga wato umarnin Annabi Sulaiman alaihi salam, mun hore su dole ne za su yi masa biyayya. Ko kuma wa kunna lahum hafizin, mun kasance masu kiwo ne a kansu game da bata abin da suka aikata, ma'ana Ubangiji ta'ala yana kiwonsu. Duk abin da suka ma Annabi Sulaiman alaihi salam to sun yi kaɗan su lalata wannan abu. Daman shi shaydani ɗabi'ar shi shine barna. A wata riga wannan malamai suka ce Allah ya ganar da Annabi Sulaiman duk wani shaydani sai a haɗa shi da ɗan adam, idan ya yi aiki ya gama to ba za a bari bai lalata wannan aiki sai ya shiga wani aiki wanda yake na daban. Za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina ربنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Ubangiji ta'ala ke fada wa Ayyuba ba su labarin annabi Ayyub alaihi salam izna da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa allima saniyar duru yace ya ubangiji na lalle tsananin rashin lafiya ya shafe ni rashin lafiya ta kai matuka wa anta arhamur rahimi ubangiji na kai kwa kai ne mafi jin kan masu jin kai in ma akwai wani mai jin kai to kafi shi jin kai wanda jin kai sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda kuma ya arama bayinsa a cikin ƴaƴan adam da dabbobi da kwari wasu Ubangiji subhanahu wataala ya azurta su da jin kai illa kasancewar jin kan Ubangiji subhanahu wataala ya sha bamban da jin kai wanda yake na bayinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wani lokaci an zo da ribatattun bayi sai ga wata mata tana kai kawo idan ta ga yaro karami a cikin waɗannan bayi da aka ribato sai ta yi maza ta dauki wannan yaro sai ta runguma shi a kirjinta sai ta kafa masa nono ya sha saboda tausayi Manzo Allah sai yake tambayar sahabbansa yake cewa yanzu wannan mata kuna ganin cewa dan da ta haifa da cikinta za ta iya dauka ta jefa shi cikin wuta suka ce kalla ya rasulullah suka ce ko daya ya manzo Allah wannan mata irin yanda Allah ya kinsa tausayi a cikin zuciyarta ba yanda za a yi dan da ta haifa ta dauka ta jefa shi cikin wuta manzo Allah ya ce to tunda kun fahimci haka abinda nake so ku sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi tausaya ma bayinsa sama da yanda wannan mata ke tausaya ma danta yanda wannan mata ke tausaya ma danta to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi ta tausaya ma bayinsa kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine arhamur rahimi mafi jin kan masu jin kai an gane ko sifa ce daga cikin sifofinsa ma'ana rahama kenan jin kai kuma rahamarsa ta yi loci komai kamar yadda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay to shine Ubangiji ta'ala ya ce wa Ayyuba wato ba su labari game da annabi Ayyuba alaihi salam izna da rabbahu lokacin da ya roki Ubangijinsa lafazin nada bi ma'ana da'a rabbahu an gane ko annida bi ma'ana addu'a izna da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa yace annima saniyar duru yace ya ubangiji na lalle wato tsananin rashin lafiya ya shafe ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai wannan addu'a ce annabi ayyubu alaihi salam yayi a lokacin da rashin lafiya ta kai matuka ya dau hakuri yayi hakuri yayi hakuri a ƙarshe rashin lafiya ta tsananta ya daga hannu yayi addu'a shin wannan addu'a da yayi za ta iya nuna cewa bai yi hakuri ba yayi kashin hakuri wannan ba a kiran shi kashin hakuri in dai zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ne bawa ya kai kukansa to wannan bai fita ba daga cikin layin waɗanda suka dau hakuri kuma wanda za su samu sakamakon lada mai girma akan daukan hakurin su a gobe kiyama an gane ko dan haka kenan shine Ubangiji ta'ala yake fada a cikin sai da Allah ya jinjina masa yace ni'mal abdu innahu awwab madalla da bawa nawa shine Ayyubu alaihi salam innahu awwab Ubangiji ta'ala yace lalle mai matukar komawa ne ga Ubangijinsa dan haka duk lokacin da rashin lafiya ta samu mutum kama sababi wannan baya nuna cewa baka yi tawakkali ga Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma baya nuna cewa kai kashin hakuri dan ka daga hannu ka yi addu'a akan cewa Allah ya baka lafiya. To wannan ba zai fitar da kai daga cikin layi na waɗanda suke daukan hakuri. Shine anan kira ne yayi ga Ubangijin sai ya ce, ya Ubangiji na anni masani ya guru, yace lalle wato tsananin rashin lafiya wato ya shafe. Sai yace wa anta arhamur rahimina, yace kai ne mafi jin kan masu jin kai. Kaga haka kasancewar annabi Yakubu alaihi salam bayan an bashi labarin cewa dan shi Yusuf alaihi salam wato kura ta cinye shi, sannan aka zo aka sake kawo masa labarin cewa dan uwan Yusuf wato yayi sata an rike shi a can birnin Masar da suka tafi. A lokacin nan sai yake cewa inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lam, yace inna ma ashku basi, yace bakin ciki na da bacin raina da damuwa ta ina kai kuka na ne zuwa ga Ubangiji na, yace ila Allah, sai yace inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lam, ni na yi sani game da Ubangiji na abinda ku ba ku yi sani ba, domin duk wanda ya kai kukansa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah zai shafe masa hawayensa. To dan haka ka'ida kenan kai kuka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan ba a kiran shi kashin hakuri. Abinda ake kira da kashin hakuri shine ka kai kuka wajen wanda ba zai iya kulla maka wata tsiya ba akan abinda ya same ka. Lalle kana iya faɗa ma wani halin da kake ciki na rashin lafiya ta fuskar in ma neman yayi maka addu'a, ko kuma ta fuskar in ya san maganin rashin lafiyarka kenan ya gaya maka cewa ga inda ya kamata ka samu maganin cutar da kake tare da ita, wannan shi ma ba a kiran shi kashin hakuri. In ta fuskar wannan hanya ce mutum ya bada labari in ma neman addu'a ko neman in an yi katari, shi wanda kake faɗa ma ya san da maganin rashin lafiyar ko likitan da ya san da wannan cuta kenan zai iya gaya maka ya baka labari. To shine anan yace anni masani ya furu, yace ya Ubangiji na lalle wato rashin lafiya ta shafe ni, ma'ana ta kai matuka. Wa anta arhamur rahimin, kai ne mafi jin kan masu jin kai. Kaga anan tawassuli ne yayi wato da sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce rahama, kuma anan yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na samun karɓuwar addu'a. Wato mutum ya yi itirafi shine ka yi furuci ka tabbatar da halin da kake ciki, ya Ubangiji na ga yanayin da nake ciki kafi ni sanin yanayin da nake ciki, ya Allah ka bani kaza ko kuma ya Allah ka yaye min kaza. Yana daga cikin sabubba na samun karɓuwar addu'a mutum ya yi furuci game da yanayin da yake ciki. Da haka in ka koma a cikin addu'a wanda ake kiranta sayyidul istighfar, Ubangiji ta'ala me yake wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yake faɗa, da yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ash-shahid abu'u bi ni'matika alayya, sai yace wa abu'u bi dhanbi, ya Ubangiji na ina tabbatar da laifi na cewa ni mai laifi ne kamar yadda zamu iske nan gaba. To yana daga cikin sabubba na karfuwar addu'a mutum yayi furuci game da yanayin da yake ciki, shine yace anni masani ya duru, ya Ubangiji na rashin lafiya ta shafe ni, sai yace wa anta arhamur rahimin, kai ne mafi jin kan masu jin kai. Kenan kaga wannan tawassuli ne yayi da sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala ita ce rahama, kuma wannan shine yake nuna mana duk yanayin da mutum yake ciki sai ya dau suna daga cikin sunayen Allah ko sifa daga cikin sifofinsa wadda ta dace ma bukatarsa, sannan ya daga hannu ya yi addu'a. Kaga cikin yanayi ne yake wanda yake na kunci na rashin lafiya. To anan menene ya dace da bukatarsa? Kenan sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala wato ita ce rahama. Kaga bai ce ba wa anta ahkamul hakimina, sai ce wa anta arhamur rahimin, kai ne mafi jin kan masu jin kai. Ubangiji ta'ala yace fastajabna lahu, kai tsaye Ubangiji ta'ala yace sai muka karba masa addu'arsa. Faka shafna ma bihi min qur, Ubangiji ta'ala yace muka yayi masa abin da ke tare da shi na tsananin rashin lafiya. Zamu iske a cikin suratul Naml, wanda karba addu'ar mai addu'a duk da cewa ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba, abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin yana daga cikin khasa'isur rububiyya karba addu'ar mai addu'a. Ba wanda ya isa ya karba addu'ar ba wa face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka shine yake faɗa, amman yujibul mubtara idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah kalilan ma tadhakkaru. Ubangiji ta'ala yake cewa amman yujibul mubtara, wato wai wani ne ya isa ya karba addu'ar mai tsananin bukata idza da'ahu idan ya roke shi. Wa yakshifu su'a, wani ne ya isa ya yayi ma duk wani wanda tsanani ya same shi rashin lafiya ko talauci ko firgici ko wani kunci wanda yake na daban, wa isa ya yayi ma bawa. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, wani ne yake maida ku khalifofi a ban kasa, wasu sun wuce kuma yi gurbin su. Shi da sai ya ce a ilahum ma Allah, yanzu shin akwai wani abun bauta na daban tare da Ubangijin da ke aikata waɗannan abubuwa? Shi da sai ya ce kalilan ma tazakkaru. To dan haka yayi ma bawa duk wani tsanani da ya same shi abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma baya halatta ka roki wani banda Allah. Roƙon wani banda Allah a lokacin da tsanani ya samu bawa, tsananin da ba wanda ya isa yayi mishi, to wannan shirka ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka can cikin suratul Zumar Ubangiji ta'ala yake faɗa, kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Ubangiji ta'ala yace ce da su, afara'aytum, ku gaya mu, in aradani Allahu bi dhurri, in Ubangiji na ya nufaci ne da wani tsanani rashin lafiya ko talauci, hal hunna kashifatu dhurri, allolin da kuke bauta ma ba Allah ba sun isa su yayi mun tsananin da ya same ni? Aw aradani bi rahmati, ko kuma in Ubangiji na ya nufaci ne da wani jin kai, hal hunna mumsikatu rahmati, sun isa su rike rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya nufaci ni? Dan haka janyo amfani da ijin tsanani da yayi shi abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka hatta da mushrikan farko in sun shiga tsanani, tsananin da sun tabbata ba wanda zai fitar da su banda Ubangijin da ya halicce su, ba sa kiran kowa banda Allah, ba sa kiran kowa banda Allah. Kamar yadda aya ta gabata, wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya. Ubangiji ta'ala yace idan wani tsanani ya shafi ku a cikin teku, igiyar ruwa ta kada, guguwa ta cikin teku ta motsa, kuna ganin za ku halaka ku da dukiyarku, Ubangiji ta'ala yace dalla man tad'una, duk wani wanda kuke roko ba Allah ba ya fake ba ku roƙonsa, illa iyyahu, sai Ubangijin da ya halicce ku kadai. Kagan yasa sun tabbata sun fada tsanani, tsananin da ba wanda ya isa yayi musu banda Ubangijin da ya halicci kowa da komai. Shine can yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushriku. To shine anan yace fastajabna lahu, Ubangiji ta'ala yace sai muka amsa masa addu'arsa, faka shafna ma bihi min dur, muka yayi masa abin da yake tare da shi na tsananin rashin lafiya. Kenan dan haka wato shi magani sababi ne, Allah ya halitta mana yin magani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai taɓa saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta. Wanda ya san maganin ya sani, wanda ya jahilce shi ya jahilce shi. Amma kada ka dogara akan magani, magani shi zai sa ka samu lafiya, ka ɗauke shi matsayin sababi ne. Sababi ne, zuciyarka sai ta kudirce maka cewa lafiya a hannun Allah take, shi yake bada lafiya. Kuma ka kusance shi da ayyuka na ƙwarai, ka daga hannu ka yi addu'a, shi wannan magani ka rike shi a matsayin sababi ne in Allah ya ga damar yayi tasiri yayi in bai ga dama ba kuma ba zai yi tasiri ba shi ne yace baka shafna ma bihi min dur ubangiji ta'ala yace sai muka yayi masa tsananin da yake tare da shi na rashin lafiya dan haka bai dace ba mumini yayi kudirin cewa magani kaza da ya sha shi ya warkar da shi so da yawa haka muke fada da na sha magani kaza ma sai na warke to maganin mun ji ya warkar da kai me yasa bai warkar da wani ba kuma duk maganin aidi ne kuma yanda kake dan adam shi ma dan adam ne kuma rashin lafiyar da kake tare da ita wanda ka samu waraka shi ma ita ce bal ma me yiwuwa rashin lafiyar taka ta fi tashi tsanani magani bai isa bai warkar da mutum sai da izinin Allah matsayin sababi ne in ka warke sai ka ce Allah ne ya bani lafiya wani tunanin cewa magani kaza ya warkar da ni wannan duka mai dashi gefe ka dauke shi a matsayin sababi ne shine ubangiji ta'ala yace wa atainahu ahadahu sannan sai muka bashi iyalinsa wa mithluhum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su rahmatan min indina ubangiji ta'ala yace dan shin kai na musamman daga wajen mu ma'ana wata ni'ima ce ta daban ubangiji ta'ala yace mun yi haka wa zikra lil abidin wato dan tunatarwa ga bayinmu cewa duk wanda ya fada cikin tsanani to ya dawo zuwa gare mu domin mu muka isa mu yayi masa abin da yake tare da shi na kunci kasancewar bayan rashin lafiya da Allah ya jarrabi annabi ayyubu alaihi salam ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya jarrabe shi game da rashin iyalinsa ma'ana ƴaƴansa duk suka mutu dukiyar da yake da ita ita ma dukiyar duk ta kare Allah ya jarrabe shi da irin waɗannan bala'i to shine ubangiji ta'ala da ya roki ubangijinsa kai tsaye ubangiji ta'ala ya karba addu'a sai ya yi masa rashin lafiyar da take tare da shi iyallansa wanda suka mutu ubangiji ta'ala ya bashi kuma da kwatankwacin su tare da su ya limka masa wanda kamar yadda malamai suke faɗa yana da ƴaƴa bakwai maza da ƴaƴa bakwai mata gabaɗayansu suka rasu kuma ubangiji ta'ala ya bashi ƴaƴansa kuma ya ƙara masa kwatankwacin su to dangane da cewa Allah ya bashi ƴaƴansa kuma da kwatankwacin su wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ƴaƴan nasa waɗanda Allah ya karbi rayuwarsu su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ainihinsu su ne Allah ya rayar da su sannan kuma aka ƙara linka masa karamci na ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da cewa wasu malamai suka ce ubangiji ta'ala ya bashi ƴaƴansa kenan a ina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi ƴaƴan ya tanada masa su a gobe kiyama sannan kuma sai Allah ya azurta shi da wasu ƴaƴa kwatankwacin su ma'ana daidai adadin waɗanda suka mutu ubangiji ta'ala ya bashi amma ba waɗancan kin bane ba aka rayar da su an gane ko ba waɗancan kin bane aka rayar da su waɗancan ƴaƴa da suka mutu Allah ya masa kyautar shi kenan ƴaƴan shi ne wanda zai hadu da su a gidan aljanna a gobe kiyama sannan kuma sai aka bashi kwatankwacin su shine ubangiji ta'ala yace wa atainahu ahlahu wato mun bashi iyalinsa ma'ana ƴaƴansa wa mithluhum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su ubangiji ta'ala yace rahmatan minna wannan jin kai ne na musamman daga wajen mu ubangiji ta min indina dan jin kai na musamman min indina daga wajen mu sai ce wa zikra lil abidin kuma dan tunatarwa ga bayinmu ma'ana duk wanda ya fada tsanani to babu inda ya dace ya fake faci zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala domin shi yake da kowa da komai dukiya ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta shi da dukiya mai yawa kamar yadda malamai suke faɗa rumbuna ubangiji subhanahu wata'ala ya cika masa da zinare tare da cewa akwai hadisi na cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa yayin da annabi ayyub alaihi salam yana wanka azraici kharra alaihi jaradun min zahri wato sai garke na fara ta zinariya sai ta zo kawai ta sauka a gunsa yana wanka a lokacin nan faja'a da ayyubu alaihi salam garke na fara ne na zinari suka zo suka sauka yana wanka annabi suleiman annabi ayyubu alaihi salam kawai sai ya shimfiɗa mayafinsa ya ringa hira yana zubawa cikin wannan mayafi nashi Ubangiji subhanahu wataala sai ya kiraye shi sai ya ce ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara, shi yanzu ban wadatar da kai game da abin da kake gani, ai dukiyar da na baka ta wuce a ce kana kwasar irin wannan wara, dukiyar da na baka. Sai ya ce bala ya rabbi wa izzatika, yace kwarai ya Ubangiji na, ina rantsuwa da girman ka da buwayar ka, lalle ka wadatar da ni game da wannan. Sai yace walakin lagina bi anbarakatika, yace sai dai ya Ubangiji na, ba ni da wadatuwa game da albarkar ka, ko dare ko rana albarkar ka nake so. Bayan an bashi wannan dukiya mai yawa, fara ce fa ya gani garki na fara na zinare, amma sai ya daina wankan da yake kawai sai ya ringa kwasa. Shi kuma kamar yadda malamai suke faɗa, runguna biyu Ubangiji ta'ala ya cika masa da zinare. To dan haka shi dan adam daman dabi'ar shi in dai dukiya ce baya koshi da ita, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, law anna li ibni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Manzo Allah ya ce dan adam inda a ce yana da jeji na zinare, a ce dawa guda kamar wannan sahara gaba ɗaya cike da zinare, a ce naka ne. Manzo Allah ya ce dan adam da zai so ina ma a ce sahara biyu gare shi cike da zinare, in biyu gare shi zai so ina ma a ce uku ce, in uku ce sai ya so ina ma a ce hudu ce. Manzo Allah ya ce babu abin da zai cika bakin dan adam sai kasa ta kabari kawai, kenan dan adam da guri yake mutuwa. To dan haka shi Annabi Ayyub alaihi salam, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, ana rarauka ce Ubangiji subhanahu wataala ya masa, da ya ringa kwasa Ubangiji ta'ala ya ce ya Ayyub yanzu ban wadatar da kai game da wannan, ai abin da na baka yafi wannan. Sai ya ce a ya Ubangiji na, kwarai haka ne ka wadatar da ni. Yace amma fa ni fa bani da wadatuwa game da albarkarka, ko dare ko rana albarkarka nake ne. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin, hatta da dukiyar shi da ta halaka Ubangiji subhanahu wataala sai da ya dawo masa da ita. To wannan yana nuna mana karamci na Ubangiji subhanahu wataala, cewa duk wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, to Ubangiji ta'ala zai karɓo addu'arsa kuma zai biya masa bukatunsa, kuma abinda ka rasa sai Allah ya dindinka maka shi. Sannan sai ya ce wa Isma'ila, Ubangiji ta'ala ya ce ka ba su labarin Isma'il ɗan Ibrahim alaihi salam, wa Idrisa kuma ka ba su labarin Annabi Idris, wa Zulkifil ka ba su labarin Annabi Zulkifil, kullum minas sabirin gaba ɗayansu, kowane ɗaya daga cikinsu yana daga cikin bayi waɗanda suke masu ɗaukan haƙuri, da shi Isma'il ɗin, da shi Idris, da shi Zulkifil, Ubangiji ta'ala ya ce kullum minas sabirin, kowane ɗaya daga cikinsu minas sabirin yana daga cikin bayi waɗanda suke masu ɗaukan haƙuri. Wannan jinjina musu ne Ubangiji subhanahu wataala yake musu, ma'ana yabo ne na musamman. Ubangiji ta'ala ya yabe su ya ce suna daga cikin bayi waɗanda suke masu ɗaukan haƙuri, wanda masu ɗaukan haƙuri ko su suke da martaba ta farko daga cikin bayi a ranar kiyama. Sai ya ce wa adkhalnahu, Ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayansu mun shigar da su fi rahmatina a cikin jin ƙanmu, ma'ana me ake nuni da jin kai a nan? Ubangiji subhanahu wataala ya jaddada musu wata babbar ni'ima, ita ce ni'ima ta annabta, kamar yadda can ya ce wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, kamar yadda ya faɗa ga Annabi Musa wa wahabna lahum min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, shi ne anan ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina, Ubangiji ta'ala ya ce mun shigar da su a cikin jin kanmu, ma'ana ita ce annabta, innahum minas salihin, Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗannan da aka zana gaba ɗayansu suna daga cikin nagartattun bayi. Wannan bugu da ƙari kuma ƙarin yabo ne, bayan an ce kullum minas sabirin, sannan kuma sai aka ce innahum minas salihina, lalle suna daga cikin bayi waɗanda suke nagari. Sannan sai ya ce wa bannuni, Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin ma'abucin kifi shi ne Annabi Yunus alaihi salam. Lafazin annun suna ne na kifi daga cikin kifaye, shi ne ake kiran shi balen, ko kuma suna kiran shi dolphin, wani katin kifi ne. Ubangiji ta'ala yace wa zannuni, wato ba su labarin wato ma'abucin kifi shine Annabi Yunus alaihi salam. An masa wannan lakabi ba dan komai ba, saboda kifi ya hade shi, kamar yadda Allah ya faɗa mana can zamu iske a cikin suratul Sa'd da kuma cikin suratul Qalam. Ubangiji ta'ala yace in zahaba mughadiban, wato lokacin da ya tafi ya bar jama'ar sa mughadiban, wato yana mai fushi, ko kuma mughadiban yana mai fusata ubangijin sa. Me yasa? Saboda ya fita ya bar jama'ar sa ba tare da an bashi izinin fita ba. Fa dhanna an lan naqdira alayhi, wato sai zaton cewa ba za mu hukunta wata hukuba a kansa. An gane ku? Fa dhanna, sai ya yi zaton Allah an lan naqdira alayhi, ba za mu hukunta wata hukuba a kansa. Fa nada fi dhulumati, sai ya kirayi ubangijinsa ya yi addu'a fi dhulumati a cikin duhwai, wato ga duhun cikin kifi, ga duhu na dare kuma ga duhun teku, domin da kifin ya hade shi can ya shiga karkashin teku ya je inda yake kwanci. Ubangiji ta'ala ya ce fa nada fi dhulumati, wato ya roki ubangijinsa fi dhulumati a cikin duhwai, ga duhun dare, ga duhun teku, ga duhu wanda yake na cikin kifi. Allah ilaha illa anta, shine ya ce lalle al'amarin babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illa anta, face kai ubangiji na. Subhanaka, ya ce tsarki ya tabbata gare ka game da duk abin da bai dace da kai ba. Inni kuntu minaz zalimin, ya ce lalle ni na kasance daga masu zaluntar kawunansu, domin na fita ba tare da an bani izinin fita ba. Domin Annabi Yunus alaihi salam ya ma mutanensa kashidi da barazana, ya musu alkawari in har ba su gaskata shi ba to su tabbata azabar Allah na nan tafi, ya musu alkawarin haka. To me za a yi? Annabi Yunus alaihi salam ya yi alkawarin azaba za ta zo in har ba su gaskata shi ba kamar yadda Allah ya mishi alkawari. To azaba ta kusanci jama'ar sa kawai, sai azaba ta yayi gaba ɗaya, sai ta koma. Wannan abu sai ya fusata shi, sai ya fita daga cikin alkaryar ya bar su, domin yana ganin cewa ya saba alkawari. Ya ce azaba za ta same su in har ba su gaskata shi ba, to kuma ga ya azabar ta zo, kuma sannan kuma ta gusa ta yayi, ba ta halakar da su ba. Shi kuwa bai san ba menene sababin abin da ya sa Allah ya yi musu wannan azabar. To shi ne sai ya fita ya bar wannan jama'a tashi ba tare da an ba shi izinin fita ba. Shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tsare shi a cikin cikin kifi. Yaya aka yi kifi ya hade shi? Domin kwale-kwalen da ya shiga, wato kwale-kwale sai ya ringa tangal-tangal, gaba ɗaya zai halaka da duk mutanen da suke ciki. Su kuwa a al'adarsu da ɗabi'arsu sun san jirgi na ruwa baya irin wannan, sai akwai mai laifi, akwai bawan da ya guje ma ubangijinsa. A lokacin nan aka yi ƙuri'a, duk ƙuri'ar da aka yi sai ta faɗo akan Annabi Yunus, sai da aka yi aka maimaita sai ta faɗo akan shi. Aka ɗauke shi sai aka jefa shi cikin teku, ana jefa shi kifi sai ya haɗe shi, kamar yadda zamu iske a cikin suratu Safat. A lokacin da kifi ya haɗe shi sai ya yi nutso ya je can ƙarƙashin teku ya yi kwancinsa. To shi ne a nan da ya yi wannan addu'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fastajabna lahu, sai muka karɓi addu'arsa, wa najjaynahu minal gham, Ubangiji ta'ala ya ce muka tsiratar da shi daga cikin baƙin cikin da ya samu kansa, ma'ana damuwar da ya samu kansa, gashi yana cikin cikin kifi. Ubangiji ta'ala ya sanya wannan kifi ya zo gabar teku ya yi wa amansa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin, kamar yadda muka sakauta masa haka muke sakauta ma mu'minai, ma'ana duk wanda ya roke mu haka za mu fitar da shi daga cikin tsananin da yake ciki. Kaga kasancewar nan shi Annabi Yunus alaihi salam tsanani ne ya shiga, tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da shi banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya yi addu'a, a cikin addu'ar tasa akwai furci game da laifinsa, tunda me ya ce cayi Allah ilaha illa anta subhanaka, ya ce ya Ubangiji na lalle babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, face kai, subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minal zalimin, lalle ni na kasance daga cikin masu zaluntar kawunansu. Kaga anan ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne, dan haka yana daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a. In kai laifi ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne, ka nuna ma ubangijinka subhanahu wataala kai furci da laifinka. Haka annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa suka faɗa kamar yadda ya gabata a cikin suratul A'raf, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suka ce rabbana zalamna anfusana, ya ubangijinmu lalle mun zalunci kawunanmu domin mun ci itaciyar da ka hane mu cewa mu ci. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, in har baka gafarta mana ba laifinmu ka ji kanmu, to za mu zamanto daga cikin tafafi wanda ba komar su ita ce wuta. Ubangiji ta'ala ya karɓi addu'ar su ya gafarta musu. To dan haka kenan mutum ya yi furuci, in wani abu ne kake da bukata ka yi furuci ka ce ya Ubangiji na kaza nake bukata. Kamar yadda annabi Musa alaihi salam da yunwa ta kai shi bango mai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya ce ya Ubangiji na roƙonka nake ga abinda ka saukar mun, yace min khairin na abinci, yace faqir, yace ya Ubangiji na ni mabukaci ne, roƙonka nake ya Allah ka ciyar da ni. To shine anan yayi wannan addu'a, Ubangiji subhanahu wataala ya karba addu'ar sa. Wannan jama'a ta annabi Yunus alaihi salam azaba ta gamu, abin da ya rage kawai azaba ta ruhu musu. Suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon da ya aiko musu annabi Yunus, take yanke Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wannan azaba kamar yadda ya gabata a cikin suratul Yunus. Ubangiji ta'ala na faɗa falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum adhabal khizi fil hayati dunya wa mata'anahum ila hi. Su kadai ne al'ummar da bayan azaba ta hadu abinda ya rage ta sauka suka yi imani Allah ya karbi imanin su, amma duk wata al'umma in dai azabar Allah ta tinkaro ko sun yi imani, imanin su ba zai amfane su ba. To shine anan shi annabi Yunus alaihi salam sai ya fita ya bar jama'ar sa mughadiban, yana mai fusata Ubangijinsa kenan, ya fita ba tare da izinin Ubangiji subhanahu wataala, domin manzannin Allah, Allah ne yake ba su izinin cewa su fita sannan su fita. To shi kuma anan yana ganin cewa ya saba musu alkawari, domin yayi alkawarin in har wasu gaskata shi ba azabar Allah za ta sauka a kansu. To azaba ta je sauka, kuma azaba sai ta yayi. To wannan abu sai ya kai shi sai ya fita ba tare da an bashi izinin fita. Wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ke fusata Ubangiji subhanahu wataala. To shine Allah sai ya tsare shi a cikin cikin kifi, wannan cikin kifi sai ya zame masa kurkuku. In ba dan wannan addu'a da yi, to Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa cewa da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin da ya zame masa kabari har zuwa kiyama. Kamar yadda ya faɗa yace falawla annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'ath. Ba dan shi annabi Yunus ya kasance daga cikin masu tsarkake ne game da duk abin da bai dace da ni ba, Ubangiji ta'ala yace da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin har zuwa yinin alkiyama. To wannan addu'a da yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi ya nuna mana cewa ita ce ismullahi al'azam, wanda in bawa ya roki Ubangiji subhanahu wataala Allah zai karba addu'ar sa, duk abin da ya roka kuma Allah zai dauka ya bashi, shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sunan Allah ne wanda yake mafi girma, wanda in bawa ya daga hannu ya roki Ubangiji subhanahu wataala Allah zai karba masa addu'ar sa. Illa kasancewar su da yawa za ka ga wai ana ba mutum adadin ta mutum ya yi a cikin wani sujada ya yi ko 41 da sauransu, wannan duk mai dashi gefe ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce, balma kuma karanta ta a cikin sujadar baya dacewa, baya halatta, domin aya ce ta alqur'ani, aya ta alqur'ani ko ba a karanta ta a cikin ruku'u ko a cikin sujada, kamar yadda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce ku san da cewa an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada, in ma karanta ta zaka yi sai ka bari, in ka gama tahiyya kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka karanta ta, domin wannan mahalli, mahalli ne wanda yake na samun karbuwar addu'a. amma a cikin sujada baya halatta mutum ya karanta. Don haka wannan kuma yana nuna mana tasbihi ga Ubangiji Subhanahu wata'ala yana ɗaya daga cikin abin da ke yaye ma bawa kunci. Duk wanda yake cikin wani yanayi na kunci, rashin lafiya ko talauci ko firgici ko ma menene, to in ya yawaita tasbihi ga Ubangiji Subhanahu wata'ala, Allah zai yaye masa tsananin da yake ciki. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya ce, falaula annahu kana minal musabbihina, in ba dan shi Yunus alaihi salam ya kasance minal musabbihina, daga cikin masu tsarkake ni masu yin tasbihi. Ubangiji Ta'ala ya ce, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, da ya ci gaba da zama a cikin kifin har zuwa yinin alkiyama. Kaga kenan tasbihin da yake na tsarkake Ubangiji Subhanahu wata'ala shine sababin abin da yasa Ubangiji Ta'ala ya fitar da shi daga cikin yanayin da yake na kunci. Tasbihin da yake kuma shine Allah ya bayyana mana anan, shine yace Allah ilaha illa anta subhanak. Yanda al'amarin yake, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya illa anta, face kai Ubangiji na. Subhanaka, sarki ya tabbata gare ka game da duk abin da bai dace da kai ba. Sai yace inni kuntu minaz zalimin, lalle ni ina daga cikin masu zaluntar kaina, ina daga cikin masu zaluntar kawunansu. Ubangiji Ta'ala yace fastajabna lahu, sai muka karba masa addu'arsa. Wanajjaynahu minal ghammi, muka tsiratar da shi daga cikin tsananin da ya samu kansa, shine wato cikin kifi da kifi ya hade shi. Allah ya sanya kifin ya zo gafayo a mansa. Sai yace wa kadhalika nunjil mu'minin, Ubangiji Ta'ala yace kamar yanda muka tsiratar da shi, haka muke tsiratar da mu'minai. Ma'ana duk wanda ya dawo ga Ubangijin sa ya roke sa, to Ubangiji Ta'ala zai yaye masa tsanani da kuncin da yake ciki. Sannan sai yace wa Zakariya, Ubangiji Ta'ala yace ba su labarin Zakariya alaihi salam, idna da rabbahu, lokacin da ya roki Ubangijin sa, rabbi, yace ya Ubangiji na, la tazarni fardan, kada ka barni ni kadai, wato ba tare da magaji ba, ba tare da da ba. Yace wa anta khairul warithin, Ubangiji na kai ne fiyayyen wato masu gado. In ma akwai wani mai gado, to kai ne fiyayyen masu gado, domin kai zaka gaji kasa gaba ɗaya da duk abin da yake kanta. Kamar yanda yace inna nahnu narisu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Kamar yanda yace wa inna lanahnu nuqyi wa numitu wa nahnu al-warithun. Kaga anan addu'a yayi Annabi Zakariya alaihi salam, amma a cikin addu'ar sa sai da yayi tawassuli ga Ubangiji Subhanahu wata'ala da abubuwa biyu. Abu na farko, yayi tawassuli da sunan Ubangiji Subhanahu wata'ala shine Ar-Rabb, wanda galibi in ka dauki addu'o'in annabawan Allah sukan yi tawassuli da wannan suna na Ubangiji, shine Ar-Rabb. Shine yace Rabbi, ya Ubangiji na, yace la tazarni, kada ka barni fardan ni kadai. Kaga anan yayi furuci, ya tabbatar daga abin da yake da bukata. Yace kada ka barni fardan ni kadai ba tare da da ba kenan. Yace wa anta khairul warithina, yace ya Ubangiji na kai ne fiyayyen masu gado. An gane ko? In ma akwai wani mai gado, to kai ne fiyayyen masu gado. Kaga shi anan me yake bukata? Allah ya bashi da wanda zai gaje shi, kamar yanda ya gabata tun a cikin wato suratul wannan suratul Maryam, ya risuni wa yarisu min ali yaquba, yayi gado na, yayi gado daga cikin iyallan annabi yaqub. Ma'ana shine sanin addini da hukunci hukunci. To shine anan yace wa anta khairul warithina, yace ya Ubangiji na kai ne fiyayyen masu gado. Kenan anan abin da yake fata Allah ya bashi dan da zai gaje shi akan aikin da yake kenan na Quraysh, shine annabta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bashi. Ubangiji Ta'ala ya ce fastajabna lahu, sai muka karba masa addu'arsa. Wa wahabna lahu Yahya, muka bashi da mai suna Yahya. Kafin a bashi dan, da aka turo mala'ika ya bashi albishir din cewa an karba addu'arsa, abin da ya roka za a bashi, sai da aka bayyana mishi sunan dan. Ya Zakariya, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naji annahu min qablu samiya. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa wahabna lahu Yahya, muka bashi da mai suna Yahya. Wa aslahna lahu zawja, Ubangiji Ta'ala ya ce muka inganta masa matarsa. A da ba ta aihuwa, sai ta zamanto mai aihuwa. kaga wannan duka al'amari ne a hannun Allah, babu abin da ke gagara Ubangiji subhanahu wata'ala. In dai bawa zai koma zuwa ga Ubangijin shi subhanahu wata'ala akan yaqini da sakankan cewa ya san komai a hannun Allah yake, to abinda ma baya yiwuwa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ba gagara shi ba yake. Ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye sai ya canza abu, da ba ta aibuwa Ubangiji ta'ala sai ya maida ta ta zama tumi aibuwa. Shi ne yace wa aslahana lahu zawja, Ubangiji ta'ala yace sai muka inganta masa matarsa, a da ba ta aibuwa sai ta zama tumi aibuwa, ta haifa masa ɗa mai suna Yahaya. Ubangiji ta'ala yace innakum kanu yusari'una fil khairati, lalle gaba ɗayan annaba wanda aka zanu a baya har aka zo kan Zakariya da ɗan shi Yahaya, Ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan su kanu yusari'una fil khairati, sun zamanto suna gaggawa cikin ayyuka na alkhairi. Wannan yabo ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake ma annabawansa gaba ɗaya da wata sifa. Ita sifar shi ne wato gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Aiki na alkhairi ba a buƙatar mumini ya samu latti, in dai aiki ne na alkhairi to abinda ake buƙata ka zamanto sahun gaba. Dan haka kuma aiki na alkhairi shi kadai ne ya dace mumini ya ringa takara yana hamayya. Idan kaga wani yayi aiki na alkhairi to kai fatan kai famar cewa sai kafi shi. Duk wani aiki na alkhairi idan kaga jama'a suna yi to kai famar cewa sai kafi su, amma kana yi ne ba dan su yabe ka ba, a'a dan dai ka samu kusaci ga Ubangijin ka subhanahu wata'ala. Shi kadai ne mutum mumini yake iya yin takara akan ayyuka na alkhairi, amma duk wasu abubuwa waɗanda suke na rayuwar duniya baya halatta mumini ya zamanto yana takara yana hamayya da jama'a. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yace wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, game da al'amari na lahira Ubangiji ta'ala yace masu hamayya su yi hamayya. To shine anan Allah yake jinjina ma annabawansa yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati, lalle sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Wa yad'una na ragaban wa rahaba, Ubangiji ta'ala yace kuma suna roƙon mu ragaban wato dankwaɗan abin da ke wajena, wa rahaba kuma dan tsoron abin da ke wajena wanda na tanada na azaba. Kaga annabawan Allah da manzanninsa gaba ɗaya suna gina ibada akan kwaɗan abin da ke wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala na jin kai, kuma dan tsoron abin da ke wajen shi na azaba. Shi ne yace wa yad'una na suna bauta mana, domin addu'a huwa al-ibada, yace wa yad'una na suna bauta mana ragaban dan kwaɗan abin da ke wajena, abin da ke wajen mu kenan na aljanna, wa rahaba kuma dan tsoron abin da ke wajen mu na azaba. Sai yace wa kanu lana khashi'in, sun zamanto masu kaskanta kai gare mu. To dan haka wannan rukunai ne biyu daga cikin rukuni uku na ibada. Ibadar mai ibada ba ta inganta sai ya gina ta akan rukuni guda uku. Rukuni na farko shine cikar so da kauna ga wanda kake bauta ma, shine Ubangiji subhanahu wata'ala. An gane ku? Farko abinda zaka gina ibadarka akan soyayya ce da kauna ga Ubangijin da ya shar'anta maka wannan ibada. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Rukuni na biyu shine kwaɗan rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ka bauta ma Allah domin kwaɗan dacewa da aljanna a gobe kiyama. Rukuni na uku shine ka bauta ma Allah dan tsoron azabashi wanda ya tanada ma waɗanda suka kangare masa a ranar kiyama. Dalili akan cewa waɗannan rukunai guda biyu bayan wancan ɗaya shine anan da yace wa yad'una na ragaban wa rahaba, suna bauta mana dan kwaɗan rahaman mu kuma dan tsoron azabar mu. Haka can baya ya gabata a cikin suratul Isra, Ubangiji ta'ala yace kulidul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab, sai yace wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura. Haka a cikin suratul A'raf yake cewa wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta ma Ubangijin ku khawfan dan tsoron azabar shi, wa tama'a kuma dan kwadan rahmarsa. kuma haka can Ubangiji ta'ala yake fada innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharu sujadan wa hum la yastakbiru tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ash-shahid yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta ma ubangijin su khawfan dan tsoron azabar shi wa tama'a kuma dan kudin rahamar shi kuma haka cikin suratul zumar na fada amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi ash-shahid yahdharu al-akhirata yana tsoron wato gida na karshe ita ce kiyama kada wuta ta zamanto makomar sa wa yarju rahmatar rabbi kuma yana kaunar rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka duk wanda yace shi yana bauta ma Allah ba dan kwadan aljanna ba ba dan tsoron wuta ba to wannan ba ibada ba yake kuma ya nuna yafi annabawan Allah da manzannin sa kamar yanda aqida ce ta sufiya wai su ibadar da suke wai su wai suna yin ibada ne wai kadai dan soyayya tsakanin su da Ubangiji ba dan kwadan aljanna ba kuma ba dan tsoron wuta ba wai su ba sa kwadan aljanna har ma wani daga cikin su yake cewa in ba dan a ce su shehu suwana su shehu suwana suna aljanna yace me za mu yi da aljanna shayi tun da tun a jiya muka wuce da aljanna su wai ba dan aljanna ba wai suke ibada kuma ba dan tsoron wuta ba to anan Allah ya ce Ibrahim alayhi salam da duk waɗannan annabawan da aka zano su annabi Dawud su annabi Sulaiman su Zakariya su Yahaya su Isma'il su Idris su Zulkifil da sauransu gaba ɗaya su Ubangiji ta'ala ya ce innakum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi wayad'una na suna bauta mana ragaban dan kwadan rahamanmu wa rahaba kuma dan tsoron azabarmu sai ya ce wa kanu lana khashi'in sun zamanto gare mu masu kaskanta kai ne haka annabawan Allah har aka zo cika makin manzanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana yin ta ne dan kwadan aljanna kuma dan tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wani sahabi yace ya rasulullahi ni kawai bukata ta a wayi gari kiyama Allah ya kai ni gidan aljanna ya tsiratar da ni game da gidan wuta manzon Allah yace masa haula hannu din ne yace mu ma duk kai kawun da muke mu dace da aljanna ne mu samu tsira game da gidan wuta kaga wannan yake nunawa ashe dole ne mutum ya gina ibadar shi akan waɗannan abubuwa guda uku kaunar Allah subhanahu wataala an gane ku kai bauta masa kawai dan tsananin so da kauna dan haka Hausawa suke cewa bawon so yafi bawon sayi kenan farko kawai kana bauta ma Allah saboda soyayya da kaunar da kake ma Ubangijinka abu na biyu kana bauta masa dan kwadan aljanna abu na uku kana bauta masa dan tsoron azabar shi wannan shine kaida su ne rukunin ibada wanda Allah ya karantar da mu idan ka dauki aya ta alqur'ani ita ce ta tabbatar mana da haka idan ka dauki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin yabo ne kake da godiya ga Ubangiji subhanahu wataala mahaliccin kowa da kuma kaga yabo ko ba a yabo sai ga wanda ake so aya wannan ta farko abin da take tabbatarwa shine mahabba sannan sai kace arrahmanir rahim ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama duk wanda ya siffanta da sifa ta rahama dole a yi kwadan abin da ke wajen sa na jin kai kaga wannan mi take karantarwa shine arraja sai kace maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako shine yinin alkiyama yini ne abun tsoro domin komai a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake shi yake da wuka da nama duk wanda aka ce shi yake da mallakar abu kaza dole ka ji tsoron shi dan haka yace maliki yawmiddin kaga wannan aya ta uku mi take tabbatarwa shine al-khaw malamai suka ce to iyyaka na'budu sannan sai ta biyo baya kai kadai muke bauta ma akan waɗannan abubuwa guda uku al-mahabba wal-khaw war-raja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muke Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك